sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 12 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
To Ibrahim ma'aikatan ceto a Morocco na ci gaba da bincike ko za su gano mutane da suka tsira daga mummunan girgizar kasa yayin da adadin munda mutane da suka mutu ya karu zuwa akalla har 2,800. Rahotanni sun ce gwamnatin Biden tana nazari akan yiwuwar aika wa Ukraine kayan yaki da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango inji wasu jama'an Amurka hudu. Kana sabbin bayanai sun fito akan batun musayar fursunonin tsakanin Amurka da Iran, inda a karon farko Amurka ta amince za ta saki wasu 'yan kasar Iran 5.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya sabuwar gwamnatin jihar Zamfara ɗaya daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka fi tafkata asa a kasar ta ce sabanin yadda ya kasance a baya ba ta ba sulhu da 'yan bindiga. Za kuma a ji cewa wata kungiya ta ba gwamnonin jihohin Najeriya wa'adin kwanaki 7 su bayyana yadda suke kashe makudan kudaden rage raɗaɗin cire tallafin mai da aka ba su kwanan baya ko kuma ta kai su kotu. Kamar kowace safiyar ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatan ceto a Morocco na ci gaba da bincike ko za su gano mutane da suka tsira daga mummunan girgizar kasa yayin da adadin mutane da suka mutu ya karu zuwa akalla 2,800. A ranar Litinin gwamnati ta ce ma'aikatan ceto daga Burtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa za su sa hannu domin ci gaba da binciko karkashin buraguzai a ƙauyuka da ke tsaunukan Atlas. Hakan na faruwa ne yayin da hukumomi ke kiran jama'a na ƙasar da su kai gudunmuwar jini don ceto rayukan waɗanda suka ji rauni.
We saw on the news that they need donation for blood, and I even think twice. We just run to.
Juliana Gurin ta ce an faɗa a labarai cewa ana buƙatar gudunmuwar jini. Ban yi wata ba sai muka garzayo don mu ba da namu gudunmuwan jininmu saboda wannan na ɗaya daga cikin haƙƙi da ya rataye a wuyanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa. Girgizar ƙasa mai maki 6.8 ta afku ne a daren Juma'a inda ta raunata aƙalla mutane 2,476 baya ga waɗanda suka mutu. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce inda girgizar ta fi kamari yana da nisan kilomita 72 da wato kudu maso yammacin birnin Marrakech. Rahotanni sun ce gwamnatin Biden tana nazari akan yiwuwar aika wa Ukraine kayan yaki da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yin mummunan lahani a cikin yankin da Russia ta mamaye a cewar wasu jami'an Amurka hudu. Duba da irin nasara da aka samu bayan aika wasu makaman atilari a cikin 'yan watannin nan, Amurka tana duban yiwuwar aika makamai masu linzami da ake kira ATACMS a taƙaice wanda suke tashi zuwa nisan kilomita 306 da ma wasu makaman harbar rokoki samfurin GMLRS masu zuwa nisan kilomita 72 da kuma suke tattare da bama-bamai a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Gwamnatin Biden ta kwashe watanni tana nazari akan wannan batu na aikawa wato makaman na ATACMS. Tana kuma tsoron jin cewa tura wa Ukraine waɗannan makaman zai zama tamkar matakin wuce gona da iri ne akan Russia. A halin yanzu da hare-haren martani da Ukraine ke kaiwa suke tasiri, Washington ta himmantu wurin ƙara wa sojojin Ukraine ƙarfi a wannan lokaci mai muhimmanci. Wasu majiyoyi biyu suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters.
Wato an jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda sabuwar gwamnatin jihar Zamfara, ɗaya daga cikin wuraren da yan bindiga suka fi barna a ƙasar, ta ce sabanin yadda aka yi a baya, ita fa ba za ta yi sulhu da yan bindiga ba, ganin yadda sulhu ya kasa tsina na komai a baya. A wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda wakilinmu Nasiru Adamu Ilikaya ya halarta, sabuwar gwamnatin ta jihar Zamfara ta ce a maimakon sulhu za ta nuna hukuma na nan.
To ba ma abin da bai canza ba, kwanan mu 100 mu muna kallon su kusan sun fi shekara 4 na gwamnatocin da suka shudu.
A taron manema labaru a Abuja, sabuwar gwamnatin ta ce za ta yi garan bawal ga dukkan matakan tsaro da tsohuwar gwamnatin ta buge a kansu, da ta ce ba su haifar da wani sakamako mai ma'ana ba. Manin Ma'azu Haidara shine kwamishinan labaru na jihar.
Babu wannan tsari. Tsari kawai idan mutum ya gamsu ya tuba kawai ya koma ya bi ya shiga cikin ƴan uwan shi. Mutane ne suka ware, suka shiga daji, suka dauki makamai, suna kashe al'umma, suna sata shanu, suna ta'addanci, kuma su ne za a zo a zauna a tattauna da su, kuma tattaunawa nan za ka ga suna bukata a ba su kuɗaɗe da wasu ma abun nan motoci da sauransu. To wannan kuma ana ba su za su ƙara ƙarfi ne. Ba domin shi wanda ya dauki wannan mataki yana da wahala ka ga ya ce, domin ba mutum ɗaya bane, ba biyu ba, ba uku ba, gungu ne, kowane suna da shuwagabannin su. Idan wannan gungu sun yadda, lalle ba lalle bane wannan group su yadda. To wannan abu shine yake da matukar yana da matukar wahala na warwarewa. To magana kawai shugaba duk da yake yana da gaske yake, to zai yaki wannan al'amari ne nasu, ba zai tsaya ai wani sulhu ba.
A martanin sa, kakakin tsohon gwamna Zelani Baffa ya ce ko gobe suka samu dama sai sun dawo da sulhu.
Da suka ce wannan sulhu din ba shine ya kawo ƙarshen abun ba, muna so yanzu su kawo mana ƙarshen wannan abun ba ta hanyar sulhun ba, mu ga abin da za su gaya mana matakan da za su dauka. Ai ba su faɗa ba, kuma in sun faɗa me suka yi akai? In kana neman gwamnati wacce take ma barci, a ita ce wannan gwamnatin yanzu da ta hau.
Kwamishina Manir Haidara ya zargi jami'an tsohuwar gwamnatin da yin warwason kayan gwamnati bayan faduwa zaɓe.
Akwai abubuwa da yawa a gidan gwamnati, irin motoci, wani bangaren ma zaka ga akwai TV da AC duka an cire. Irin wawa da na irin waso su kawai an ga gwamnati ta bare, don haka duka a yi abin da aka ga dama. Tunda kamar irin gayya din na aikin gayya, ka yi abin da kawai kake ganin shi ya dace don biyan wata bukata, ka ji haushin abin da ya faru.
Anan kuma zai Zelani Baffa ya aza alhakin warwason kan zauna gari banza.
A ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki, ba ɓarnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara. Dukkanmu a nan kaganmu nan wallahi guduwa muke, saboda binmu ake ana duka, ana kwaɗewa, ana ƙona gidajenmu, ana ɓalle gidajenmu, ana ƙona motoci, ana ɓalle-ɓalle, har gamman house ɗin ƴan sanda sai da suke ta danna harbi kama aka koni matasan nan.
Sabuwar gwamnatin ta ce mukamin karamin ministan tsaro da aka ba Bello Matawalle bai shalle ta ba, don ta ce tun a kujerar gwamna ma bai tabuka wani abun kirki kan tsaro ba. An ga Bello Matawalle yana nuna shi da babban ministansa Abubakar Badaru za su ba wa mara ɗa kunya. Nasiru Adamu Ilikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Nasiru, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Sabbin bayanai sun fito a kan batun musayar fursunoni tsakanin Amurka da Iran, inda a karon farko Amurka ta amince cewa a wani bangare na yarjejeniyar za ta saki wasu Iraniyawa 5 da gwamnati Iran ta tabbatarwa muryar Amurka da sunayensu. Amincewa Amurka ga yarjejeniyar sake 'yan Iran guda 5 ta bayyana ne a wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta aiki wa muryar Amurka da yammacin jiya Litinin. Sa'o'i kalilan kafin haka, kafafen yatsa labarai yamma sun ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da majalisar dokokin Amurka matakin da ke tafe. Amurka da Iran sun riga sun tabbatar a ranar 10 ga watan Agusta cewa a gargashin yarjejeniyar fursunonin, Tehran za ta saki wasu Amurkawa 5 wanda Washington ta ce Tehran ta tsare su ba bisa ka'ida ba. Tsohon shugaba Donald Trump ya tsallake muhawaran farko ta jam'iyyarsa ta Republican a Wisconsin a watan da ya gabata, kuma ɗan takarar da ke kan gaba a Republican ya nuna ba zai shiga muhawarar jam'iyyarsa ta biyu da za a yi a California a ranar 27 ga wannan watan Satumba ba. Masu kada kuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican sun rabu kan ko wannan dabarar za ta taimaka ko kuma cutar da tsohon shugaban kasa a yunkurinsa na lashe zaben jam'iyyarsa har ya kai ga ba Joe Biden kashi a zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa. Bani da wata damuwa game da rashin shigarsa muhawara, inji Marlene Moses, ma'aikaciyar News wadda take goyon bayan Trump da ta fito garin wato Zion Village wato a jihar Indiana kenan.
To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wata kungiya ta baiwa gwamnonin jihohi wa'adin kwanaki 7 su bayyana yadda suke kashe kuɗin da aka basu na rage radadin cire tallafin mai wanda aka basu kwanan baya kenan, ko kuma ta kai su kotu. Daga Abuja ga Rukayya Basha da rahoton.
Idan za a iya tunawa, gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan 5 ga dukkanin jihohin kasar hadi da babban birnin tarayya Abuja domin su yi amfani da su wajen sauƙaƙawa 'yan kasar bisa halin kunci da suka shiga biyu bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi. A sanarwar da kungiyar fafutukar kare 'yancin 'yan kasa da kuma ƙididdigan ayyuka wato SERAF ta fitar da hannun mataimakin daraktan kungiyar Kolawole Oluwadere, kungiyar ta ce a madadin 'yan Najeriya tana umurtan gwamnonin jihohi da su fito su bayyana yadda suka kashe kuɗin tallafin naira biliyan 2 da aka ba su. A cewar sa, 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda gwamnonin suka yi amfani da kuɗin cire tallafin. Kolawole ya ce za su so gwamnoni su dauki matakin bayyana wa 'yan kasar yadda suka kashe kuɗaɗen cikin kwanaki 7. Shin ko yaya masana ke ganin wannan mataki na SERAF? Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja, ya ce wannan mataki da SERAF ta dauka abu ne mai kyau.
Gaskiya abinda ita kungiyar SERAF ta yi abu ne mai kyau, domin yana ɗaya daga cikin haƙƙin 'yan ƙasa da kungiyoyin kishin al'umma su rinka bibiya kan ya ake kashe dukiyar al'umma. Kowa ya san yadda aka zargi wasu gwamnoni a baya da dauke kuɗaɗe da aka ware domin taimakawa al'umma a lokacin annobar corona.
A hirarsu da muryar Amurka, gwamnonin jihohin Jigawa da Yobe ta bakin kakakinsu sun tabbatar da cewa sun kashe waɗannan kuɗaɗe ta hanyar bai dace, kamar yadda kakakin gwamnan jihar Jigawa Hamisu Gumal ya shaida.
Kwarai da gaske, mu dai a nan jihar Jigawa za mu iya bugun kirji mu yi tunkaho cewa waɗannan kuɗaɗe an kashe su daidai yadda ya dace. Yanzu ne nake ga muku cewa an tsara abubuwa daki-daki, za a siyo trilolin shinkafa da dawa da masara da gero da sauransu.
Shi ma kakakin gwamnan jihar Yobe, Mamman Muhammad, ya shaida cewa tun kafin tallafin gwamnatin tarayya ya zo musu, gwamnatin jihar Yobe ta yi nata tallafin, kuma wannan kuɗaɗe da aka basu sun kashe su ta hanyar da talakawan jihar suka amfana.
A jihar Yobe an kafa kwamitin raba tallafi a karkashin jagorancin shi mai girma gwamnan jiha Honorable Mai Malabuni COYN. A sani cewa an fara raba kayayyakin nan a kananan hukumomin da Maturu, Potiskum, Fune, Jakus. Bayan can kafin ma tallafin gwamnatin tarayya ta iso, gwamnatin jihar Yobe ta sai kaya na kusan biliyan 1 wadda ta raba wa al'umma. To da na gwamnati tarayya ta iso, aka ci gaba da bada wannan tallafin kamar yadda na faɗa. Ba wai an takaita shi akan maganan abinci kawai ba, a'a, gwamnati jiha za ta sai motocin sifiri wadda za a bayar suna zirga-zirga a rage wa mutane radadi na tafiye-tafiye da kuma kuɗin mota da sauransu.
Su ma 'yan Najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da wannan mataki na kungiyar SERAF.
To gaskiya dai wannan palliative da ake cewa an ba ma gwamnoni 36 a Najeriya, mu dai gwamnan mu na jihar Jigawa gaskiya ban ji komai daga ya iso mu ba.
Sunana Sabon Imam Gaishuwa, mazaunin Abuja, ni mutumin Yobe ne. Ne suka ma jaha ta Yobe, aka ji ban ji labarin mai aka ita ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine gwamnonin za su yi mubaya'a game da umarnin kungiyar Serap ko kuma za su yi burus da shi. Yan magana dai na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
To gaida Rukayya, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ali Mali da Burkina Faso da Gini sun yi juyin mulki. Ba a far musu ba, ba a ce musu komi ba. Yanzu a dawo ma Niger, ina ganin shi ma ba kima ba ne.
Bazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanar sa, kuma dan akan faɗan tsaron ne.
Ba a cewa wai mutum da ƙasar shi, amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai ƴanci, ka zo kuma wata ƙasa mai ƴanci ka ce wai ka sa musu barazana, ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza. Wannan yana ganin ba sojojin Niger ba za su ɗauke shi ba.
To jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Har yanzu ba ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙungiyoyi irin su uku da suka cika alƙawarin da suka ɗauka dangane da juyin mulkin da aka yi a Niger. Kaga dai ita gwamnatin mulkin sojan da ta yi wannan juyin mulki ɗin har yanzu ba wani mataki da ta ɗauka dangane da jakadan Faransa da ta ce ya bar ƙasar yaƙi. Sannan shi jakadan bai bar ofishin jakadancinsa ba, yana nan cikin Faransa. Ita ma Faransa da abin da ya shafa ba ta yi komai ba akan haka. Haka zalika ECOWAS da ta ce za ta ɗauki matakai, ba matakin da ta ɗauka har yanzu illa rufe kan iyakokin ƙasashe da sauransu. To duk da cewa hakan tana faruwa, akwai rahotannin da ake samu na cewa ita Faransa ta girke sojoji da jiragen yaƙi da sauransu a wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita Niger, kamar da kakakin gwamnatin mulkin sojan Niger ɗin da kansa ya faɗa a rahoton da wakilin musulmin mun bar mai aiko mana.
A sanarwar da majalisar CNSP ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren Asabar 9 ga watan Satumba, wacce kakakinta Colonel Major Abdulrahman Ahmadu ya gabatar, ta ce daga ranar 1 ga watan nan na Satumba, wasu jirage biyu na jigilar sojan Faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a Cote d'Ivoire da zumar ƙarfafa matakin da ta sa gaba. Sannan an girke wasu jirage masu saukar angulu da motocin soja masu silke akalla 40 a garuruwan Kandi da Malanville na jamhuriyar Benin. Sai kuma a ranar 7 ga watan Satumba, wani jirgin sojan ruwan Faransa ya isa Cotonou dauke da dakaru da kayan aiki. Haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaki sun yi ta kai da kawo akalla sau 100 a kasashen Senegal, Cote d'Ivoire da Benin, inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su.
Ajeshe Kasile, to ba da bayan haka har yanzu matakan tsawalawa da matsin lamba da su hukumomin ECOWAS suka dauka na rufe kan iyakoki suna ci gaba da azabtar da mutanen da abin ya shafa, wato mutanen ƙauyuka da garuruwan da ke kan iyakokin da ke da makwabtaka da Niger din, inda abubuwa suke karanci ko kuma suke mummunan tsada. To a shirin yau, wanda shine na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki, muna kawo muku dangane da abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi ran 26 ga watan Yuli a can Yamai. Yau za mu duba abubuwa da dama da suka hada da tasirin wannan juyin mulki din akan ita Niger, Afirka da kuma kasashen duniya. Sannan kuma za mu taɓa maganan masu cewa shi shugaban ECOWAS din, wanda kuma shine shugaban Najeriya, Bola Tinubu, bai san komai ba game da alaƙar Najeriya musamman ta arewa da ita jamhuriyar Niger din. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sake haɗa ku da su baƙin namu, wato Shabu Mangadi, sanannen ɗan jarida a Najeriya, da kuma Zakari Jibrin, mai sharhi a kan harkokin ƙasashen namu na Afirka. Kuma magana za ta faro daga gida ne kan rawar da malamai da ƙungiyoyi na yanki-yanki suke takawa a cikin irin wannan rikici. To malamai, bismillah.
Kar ka ɗauki wata ƙungiya ta malamai, wata ƙungiya ta dattijan arewa, a'a, mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari. Amma maganar ɗan arewa kuma ka ajiye ta a ta'alayi, domin wannan bala'i inda a kudu ne kasashen Yarbawan da ake magana, da yanzu an zo ƙarshe kuma ba za a haɗa baki da su, a zo a yi ta'addanci, a kashe su, a zauna da su, a yi a cinye kuɗi, a karɓi kuɗi don ta'addanci ba. Za su yi kasuwanci kowane iri, amma a ɗauki mutum a yi wannan ta'addancin a kafa sansani, wallahi ba zai yi ba. Don haka nan maganar yarbanci ko bangalar shugaban kasa bayan rabe ne shi ya kawo za a cutar da arewa wannan babu ita ana maganar ECOWAS ne ana maganar jamhuriyar Afrika ne waɗanda muke kokari mu ga cewa mulki irin na demokradiya ya dore wanda zai amfane mai amfani ayyanmu ya amfani jikokinmu kuma ya taimaki kasa kawance da Faransa ko kawance da Russia ba zai fitar da mutanen Niger ba illa tabbatar sun yi aiki wanda zai taimaki ahelin Niger wanda zai taimaki Niger wanda zai ba Niger mafita wanda ƴaƴan Niger za su samu zama lafiya wannan insecurity da muke fama da shi wanda ya faru a Libya me ya kawo makaman da ake amfani da su a yi ta'addancin suke fitowa daga Libya irin mulkin ne sannan waɗancan ƙasashen me ya kawo shugaban ƙasa zai shekara 10 yana kan mulki irin mulki ne me ya kawo wanda zai shekara 20 da wani abu akan mulki irin mulki ne dan haka soja tsaro ne a kansa alhakin tsaro a kansa yake kuma amanar tsaro a kansa yake sojoji kuma da suka yi juyin mulki a Niger sun ci amanar Niger ne domin su ne haƙƙin tsaro yake wuyansu kuma su suka kasa ba da tsaron sannan kuma su suka kama farar hula da zai ba su umarnin a yi tsaron ai duk matakan da suka faro suka faɗu shi Vazon ya yi sakaci ya yi yarda da wanda ya yaudare shi kuma ya ci amanarsa kuma dan akan faɗan tsaron ne ya jawo wannan duk wannan kataɓurzar ai akan kwamal din tsaron ne dan haka Niger tana cikin halin la ilaha illallah babu magani illa Najeriya ECOWAS ta yi iyayenta ta ƙato ƴan Niger haƙƙin su ta fito da su daga wannan ƙangin bauta ta ƴanta su ta mai da su al'umma waɗanda za a yi mulki irin na al'umma
yawa to shikenan bari mu zo matsaya ta ƙarshe Shoaib Mungadi fada mana to in haka ne da wannan sulhun shin yaya za a yi a warware wannan al'amari in an zo wani irin sulhu za a yi da su waɗannan sojoji na jamhuriyar Niger
to duk duniya babu inda aka kammala ko aka kare tashi hankali da yaki ko yakin aka yi sai ƙarshen ta sai an dawo an yi sulhu saboda haka gara ma a tsaya a yi sulhun nan gaba ɗaya yafi idan yana cewa sojojin Najeriya sun ci amanar Najeriya sun kasa daƙile ta'addanci a Najeriya wanda ya ci amanar ƙasar shi ya kasa daƙile ta'addanci a ƙasar shi shine zaka tura wata ƙasa ba wata ne ba zai je ba waɗannan sojojin da kake cewa sun ci amanar Najeriya sun kasa daƙile ta'addanci su ne har ila yau ake so su je wata ƙasa su daƙile su daƙile juyin mulki saboda haka ni ina ganin ba dabara bace cewa a je a yi yaki wannan zai sanya rayukan mutanen da ke hannun waɗannan sojoji cikin hadari bazum yana hannunsu ministocin bazum akwai waɗansu a hannun waɗannan sojoji idan ka kai musu hari sun riga sun san in ka kama su da rai kashe su za ka yi idan ka kama su da rai ba mutuwa za su yi saboda haka ba za su yarda a kai musu hari yadda za su shiga cikin su mutu ko a kai su gidan yari ba abinda ake tsoro kada a je gurin kai musu hari wato a tafa rayuka ko lafiyar waɗannan mutanen da ke hannunsu saboda haka kuma sa'annan wannan abun ba zai bar ba alheri bane ga jihohin da ke makotaka da Niger ba alheri bane ga ƙasar Niger a dai tattauna a yi sulhu shine mafi a'ala kuma shine aka fi yarda da shi a duk duniya duk inda irin wannan abu ya faru kuka so a yi sulhu
wato Shoaib Mungadi ƙarshe zai yi wuya in an yi sulhun na a ce sojojin sun sauka kawai salon-alon sun ba da mulkin na watakila sai dai a ce su
ba sauka za su yi salon-alon ba na sulhu abinda zai faru za su sa wa'adi idan aka zauna aka tattauna da su za su sa wa'adi cewa na zuwa lokaci kaza za su kawo su za su mai da mulki ga farafulla kamar ciniki ne za a yi wato wakilan ECOWAS za su ce a yayi yawa a bar mu lokaci kaza har a cimma yarjejeniya ba rana guda ake yi shi ba zama ne ake yi sosai domin a cimma matsaya amma ba a cewa wai mutum da ƙasar shi amma kai daga wata ƙasa kana shugaban wata ƙasa mai ƴanci ka zo kuma wata ƙasa mai ƴanci ka ce wai ka sa musu barazana ka sa musu wa'adi su yi kaza ko su bar kaza. Wannan yana ganin ba sojojin Niger ba za su dauke shi ba, kuma kamar yadda kowa ya sani ba dukkan ƴan Niger ne suke bakin ciki da wannan juyin mulki ba. Babu wata ƙasa ta duniya da aka yi juyin mulki aka ce mutanen ƙasar nan 100% sun maraba da juyin mulki ko kuma sun ƙi jinin juyin mulki. Wannan juyin mulki kamar shari'a ne, ba shi wa mutum biyu daɗi, wasu sun ji daɗi wasu ba su ji ba. Amma dai ko menene a tsaya a yi sulhu a maida ma Niger wutarta domin tattalin arzikinta, kuma idan ba a mayar ba ba mamaki Niger ta kai ƙara a kotun duniya.
Yawwa, Jibrin Zakar faɗa mana ke kuma matsayarka ta ƙarshe kan wannan al'amari, cewa ka ji da abin da shi Shu'aibu Mungaje ya faɗa. Duba mana me ya kamata a yi, ma'ana tun da dai sai an yi amfani da ƙarfin soja na san abin da shi Shu'aibu watakila bai faɗa ba, idan aka kawar da waɗannan zan iya cewa aka bar sojojin su kai mulki to zai wuya dai ba zan ya dawo kan mulkin, don ba lalle ne a ce sai ya samu tikiti a jam'iyyar sa ta NDS ba, ko koda ya samu zabe sai yadda ta kaya kenan.
Eh, abinda yake faɗa yaki an da faɗa tun daga farko ba anoba ce kuma bala'i ne kuma ibtila'i ne, amma abinda nake so ya fahimta duk wanda yake son sulhu idan aka tuntube shi da sulhu zai bada ba'asi, zai kuma bada bayani cewar okay na yadda da abinda kuka faɗa amma ni ma ga nawa condition din. Amma duk mutumin da aka nemi shi da sulhu bai yadda an zauna da shi ba, aka tuntube shi bai yadda an zauna da shi ba, aka tura aka kira aka faɗa masa bai yadda ba, uwar da ta rede shi ta kira shi ta faɗa masa bai yadda ba, saboda haka ba shi da wani magani illa a faɗa mar yaran da yake ji. Don haka ni har yau har gobe har jibi na ɗauki a yadda za a yi a tabbatar da cewar mulkin demokaraɗiyya ya zo ya zauna a Niger da sauran ƙasashen Afirka. Kuma bayan sauran ƙasashe hudu da suka yi juyin mulki ba a bi su ba, to ya sha bamban ne da irin rukun mulkin da ita kungiyar ECOWAS take da shi a yau. Kada mutanen Niger su ɗauka da Najeriya suke faɗa ko Najeriya ce za ta yake su, babu. Kada musulmin arewacin Najeriya su ɗauka cewar ai Bola Tinubu dan Bayelsa ne shi ne dalilin da yasa yake hassasa wannan, wannan babu. Kada mutane kuma su ɗauka cewar da Bola Tinubu ake faɗa ko da wata kabila ta Bola Tinubu ake faɗa don asasawa musulmi ko da ko waɗanda ba musulmi ba. Wannan a cikin wannan maganganu da muke magana na ECOWAS babu wannan, domin waɗanda suke waɗannan kalmomi suna rura wutar rikici ne a nan cikin gida Najeriya. Ba abubuwa ne wanda aka ce za a ɗauki bindiga da ɗigo da komai a je a yaƙi Niger ba. Za a yi magana ne da yaren da sojojin Niger suke ji. Sojojin ECOWAS kuma suna jin wannan yaren.
Jibrin Zakar, mun gode kwarai da gaske. A nan za mu dakatar da shirin. Mun gode kwarai da gaske Shu'aibu Mungaje da wannan dama da ka bayar aka tattauna. A madadin shi Madugu uban tafiya na wannan shiri na tsaka mai wuya, Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC, sai kuma ni da na jagoranci tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaya daga nan Abuja ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
To a gaishe ku, to kamar yadda nace wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara da Shu'aibu Mungaje da Zakari Jibrin suka yi kwanaki suna bugawa da juna kan wannan al'amari na juyin mulkin da ya faru a Niger da kuma irin matakan da suka danganta a ɗauka a kan shi. Muna godiya ga su baƙin namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya da ya haɗa mana wannan muhawara a can Abuja ya aiko mana ita. Ku jira mu da wani sabon batu in Allah ya kai mu ranar yau. Aliyu Mustapha Sokoto ke muku ban kwana daga Washington. Assalamu alaikum.
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Bulawi sai kuma engineer mu na yanzu Jona, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.